To alhamdulillah wannan rana ta yau rana ce mai muhimmanci ga matasan duniya baki daya, saboda wannan rana ce wadda zamu tabbatar mu duniya cewa an bar matasa a baya a harkokin siyasa, a harkokin tattalin arziki, wanda ya kamata su ne ya kamata su zama jagoran kawo haɗin kai a duniya da kuma ƙasashensu don ci gaba da kuma zaman lafiyar ƙasarsu.
To akwai bayanin da shi sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ke cewa ba a taɓa buƙatar gudunmawar matasa a duniya ba kamar a wannan lokaci mai sarƙaƙiya. Kana ganin me isa yake cewa haka ko me yake nufi?
Saboda irin yanayin da ita kanta duniya ta samu kanta na rashin zaman lafiya da kuma lalacewar tattalin arzikin ƙasashe na duniya, da kuma matasan wanda an bar su baya waɗanda su ake amfani, ana kawo wannan tashin hankali saboda an yi amfani da daman rashin aikin su da kuma talauci da ya musu kanta. Saboda haka ka ga yanzu ne ya kamata gwamnatocin ƙasashen duniya su amfani da matasa, su ba su abin yi, su ba su ilimi, kuma su tabbata cewa sun taimaka musu, saboda kar su sa ƙasashen duniya a cikin tashin hankali.
To kana ganin matasan Najeriya na samun sukunin taka rawa a siyasance da zamantakewa da kuma tattalin arziki ko yaya?
Shi yasa nace ma wannan rana tana da amfani gare mu, saboda mu kira ga hukumomin Najeriya da kasashen Afirka da kasashen duniya cewa ya kamata a Najeriya matasan Najeriya kada a bar su kara zube, ba su da amfani sai lokacin siyasa ya zo a ba su ƙwayoyi su shaki rushin mutunci, kuma an jefar da su kenan sai bayan shekara hudu. Ya kamata gwamnatoci ba wai da suke kina kai ba ko wasu abu, a ba matasa sana'o'i na hannu na ilimin sana'a wanda za su taimaki kansu, su taimaki ƙasarsu, saboda su kawo haɗin kan ƙasa. Saboda in ka lura mafi yawa waɗannan kashe-kashe da ake fama da su da wannan tashin hankali na Boko Haram, in ka lura matasa sun fi yawa, kuma ana amfani da talaucinsu da kuma jahilcinsu da kuma watsar da su da gwamnatoci suka yi da 'yan siyasa, waɗanda yau in ka lura a cikin mulkin Najeriya shugabannin ma matasan ba su ma da wani tasiri a kan harkokin siyasa, balle ma matasan a ba su dama, a ba su sana'o'i, a ba su abubuwa. Ya kamata nan gwamnati wanda take ikirarin canji, canjin nan ba zai yiwu ba sai an kawo matasa, an yi da su, an dama da su, saboda su ne manyan gobe, sannan kuma su za su riƙe ƙasai.
To akwai kuma masu ganin cewa su ma matasan suna ɓarna, ba su ganin cewa al'umma ta amfana.
To ai abin da nake son ka gane shine shi matashi a kullun yana koyi ne da abin da na gaba da shi ke yi. Saboda haka su kuma ɗan na gaba ba su jawo matasan ba, balle su nuna masu hanyoyin da za su bi, balle ma su zama mutanen kirki a gobe. Sun watsar da su, amfani da su, ana ruɗa ƙasa, ana kawo tashin hankali, ana kawo shi zaman lafiya a ƙasa.
To ɗan gulguli, baka ganin kamata isu kansu matasan su nuna cewa ƙurciyarsu za ta amfani al'umma ta wajen yunƙurowa ta wasu hanyoyi don a kira su in aka ga suna wani abu mai fa'ida?
Ya abin da matashi zai yi ya yi, ya samu ya da kalma, za a ga wasu suna kasuwanci amma suna samu suna biya ma kansu makarantu, za a ga wasu kuma suna sana'o'i ne suna samu suna biya ma kansu makarantu, kuma za a ga wasu sun gama sakandare, wasu sun gama university, wasu sun gama polytechnic amma suna nan kara zube. To ba dole ba ne gwamnati ta ba kowa aiki, amma ta making foundation wanda matasan za su samu wani abu wanda ko da sana'a hannu ce su riƙe kansu da kansu, shi ne muke kira ga gwamnati cewa ya kamata a yi wani tsaban tsari. Saboda wallahi tallahi idan ba a yi wani tsari ba wanda zai taimaka wa matasan Najeriya, ina tabbatar maka irin yawan ɗimbin matasa da muke da su wanda ba su da abin yi, waɗanda ake amfani da su, saboda a rugu da ƙasar nan sai a je a ce Allah ya sauke. An ci jin dumudu, an ci jin ba mu da aiki, dumudu ba mu da aiki, ba a bam dumudu ba a bam, mun ba su da Allah dumun mun ba su da Allah. We go die, now so we just die.